sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Talata 6 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar Gidajen Gyara Hali ta Najeriya ta kaddamar da wasu sauye-sauye da a cewar ta za su inganta ayyukan ma'aikatanta da rayuwar fursunonin da ake tsare da su a fadin kasar.
Za mu ci gaba da kokarinmu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka din da ya kamata a yi, mun tabbatar da cewa mun yi shi. In muka yi shi, mun tabbatar da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ga al'umma, sun gyaru halin su kuma za su ƙara ci gaba.
Jafar Ahmed kenan, tsohon shugaban Hukumar Gidajen Gyara Hali ta Najeriya, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Maria Kolesnikova, wata fitacciyar 'yar jam'iyyar adawa ta Belarus da take zaman ɗaurin shekaru 11 a gidan yari saboda ta taimaka wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati, amma yadda ita gidan yari bayan da aka yi mata tiyatar ciwon ciki, inji mahaifinta a ranar Litinin. Alexander Kolesnikov ya samu damar ziyarar ESA na kusan mintuna 10 kuma ya same ta da raunin jiki, amma tana cikin hayyacinta kuma har ma ta yi kokarin yin murmushi, kamar yadda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. An tsare Kolesnikova mai shekaru 40 ne tun watan Satumbar 2020, lokacin da ta keke ta fasfo ɗinta a kan iyaka don hana korarta daga Belarus a yayin zanga-zangar kalubalantar sake zaben shugaban mulkin mallaka na ƙasar Alexander Lukashenko. An yanke mata hukuncin ne a watan Satumbar 2021 bisa zargin hada baki wajen kwace mulki, samar da kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kuma yin kira da a dauki matakin da zai kawo barazana ga tsaron ƙasa. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-hare da Rasha ta kai kan Ukraine, tana mai cewa hakan yana nuni da irin ta'asar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznikov sun yi Allah wadai da mummunan harin da Rasha ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da Amurka ke yi wurin marawa kokarin da Ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaki da Rasha ke yi. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na kowane dare, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kashe mutane 4 a kazaman hare-haren da Rasha ta kai a jiya Litinin. Da safiyar jiya Litinin, jami'an kasar Ukraine sun bada rahoton wasu munanan hare-hare da makamai masu linzami da Rasha ta kai a fadin kasar. An yi ta harbe-harbe ta sama, inda aka buƙaci fararen hula da sifice su nemi mafaka. A halin da ake ciki kuma, jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata, ya isa kasar Djibouti jiya Litinin zuwa makwabciyarta Habasha a daidai lokacin da yankin ya fuskanci fari mafi muni cikin shekaru da dama. Ofishin jakadancin Ukraine a Habasha ya tabbatar da tan 25,000 na hatsin Ukraine da aka yi jigilarsa an ware shi daga hatsin da shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya dauki nauyin shigo da shi daga Ukraine. Wani jirgin ruwa na biyu dauke da tan 30,000 na alkama zai nufi kasar Habasha a mako mai zuwa, yayin da jirgin ruwa na uku ke kwasan tan 25,000 na alkama wanda shi ma zai nufi Somalia, inji sanarwar ofishin jakadancin. A watan da ya gabata ne, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da shirin da nufin taimakawa kasashen da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci. Ukraine ta ce tana shirin tura jiragen ruwa sama da 60 zuwa kasashen Habasha, Sudan, Sudan ta Kudu, Somalia, Congo, Kenya, Yemen da sauran kasashe.
yamma dalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Hukumar gidajen gyara hali ta Najeriya ta kaddamar da wasu sauye-sauye da a cewar ta za su inganta ayyukan ma'aikatanta da rayuwar fursunonin da ake tsare da su a fadin kasar. Hakan dai ya biyo bayan rattaba hannu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi akan dokar da aka tabbatar, wato dokar da za ta tabbatar da umarnin canza sunan hukumar a shekarar 2019 daga yadda aka santa a baya, wato gidan yari zuwa gidan gyara hali. Daga Abuja ga rahoton Shamsiyya Hamza Ibrahim.
Ministan harkokin cikin gida a Najeriya Rauf Aregbesola ya kaddamar da ayyukan a headquarter hukumar da ke Abuja, waɗanda suka hada da bude wani sashen fasahar sadarwa ta zamani da zai na sa ido kan harkokin da ke gudana a hukumar, tare da bada rahoto akai-akai, wanda a yanzu haka aka samar a Abuja kafin daga bisani a bude a wasu jihohi da ke kasar, da kuma motoci iri daban-daban na aiki. Kazalika an sauya kayan sarki, wato tufafin aiki da jami'ai a hukumar ke sanyawa, zuwa wasu sabbi na daban. Maryam Adamu, wacce ke matsayin controller a hukumar, ta bayyana cewa wannan canji da aka samar zai taimaka wajen daga daraja da kimar hukumar.
Gaskiya abun murna ne, kuma ya canja mana yanda muke. Yanzu kowan ya ga mu zai ga mu da kima ba kaman da ba. Gaskiya domin komai ya canja, suna ya canja, uniform ta canja. Din da in ka ce kana aiki a prison za ce wai Uganda rover ce, amma yanzu da wannan za ka ga cewa yaran mu yanzu za su so wannan aiki, domin an canja suna, an canja uniform. Gaskiya abu ne da mun ji daɗi kwarai da gaske. Ni a kullum abu fariya ne. Wannan aiki ba aikin da za a ce wai kana yin shi domin wani kuɗi ko wani abun nan son kai bane.
Mu'amalar ku da su prisonerin da su ma duk an yi ne don samun ci gaban su.
Ai mu da su ai kaman mu ƴan uwa ne da mu da su, domin an kama su mu muke ajiye su. So mu ƴan uwan su ne, mu iyayen su ne. Gaskiya su ma sun ji daɗin wannan canja da aka yi, domin wannan canji ma shi ma ya sa su cin gaba, domin da yawa daga cikin su zaki ga cewa sun yi makaranta, suna a makaranta, ko waɗansu da suna da degree, waɗansu kuma suna da har PhD.
Shugaban hukumar ta ƙasa Haliru na Baba ya bayyana cewa canza sunan hukumar da doka ta bada dama a yi zai taimaka wajen gyara halin fursunoni da ake tsare da su, wajen samar musu rayuwa mai kyau. Haka kuma hukumar ta fitar da wani tsari da zai na zakulo hazikan jami'ai waɗanda suka yi rawan gani a yayin gudanar da ayyukan su, tare da basu lambar yabo da nufin ƙarfafa musu gwiwa.
2019 Act ta bada dama da cewa ba canjin suna kaɗai kawai ba, a har da canjin a halaye na wajen sa uniform din nan duka mu canja, kuma akan shi mu ƙara yansu. Muna ƙara sayan kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar ma'aikata, kamar da shugaban ƙasa ya taimaka mana, muna ƙoƙarin taimaka musu da kuma ba su yabo ga waɗanda suka yi ƙoƙari kamar da ke gani a yanzu. Waɗannan waɗanda suka yi ƙwazo zuwa cewa su kare martaba da mutuncin aikin namu da kuma ƙasa gaba ɗaya. Da kuma wasu waɗanda suke suna cikin aikin nan su ma su gani su kwaikwaye su.
Uhun shugaban hukumar ta gidajen gyara hali a Najeriya Jafaru Ahmad, wanda a ƙarƙashin shugabancinsa aka fara wannan aiki na samar da sauye-sauyen, ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an inganta rayuwar duk wani prisoner da aka kawo gidan gyara hali a ƙasar.
Za mu ci gaba da ƙoƙarinmu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka ɗin da ya kamata a yi mun tsara shi, mun tabbatar da cewa mun yi shi. In muka yi shi, mun tabbatar da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ga al'umma sun gyaru halin su, kuma za su ƙara ci gaba.
Ana dai hasashen wannan ci gaba da hukumar ta samu za su taimaka wajen rage hare-hare da ake yawan kaiwa gidajen gyara hali da ake da su a faɗin Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Jagororin juyin mulkin Sudan da kuma babbar kungiyar masu rajin tabbatar da demokuraɗiyyar ƙasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin farar hula, bayan kwace mulkin da sojoji suka yi a bara. Amma manyan jigajigai a harkar siyasar kasar sun ki shiga yarjejeniyar, kuma ba a ba da lokacin fara miƙa mulkin ba. tsarin wanda General Abdulfatah Burhan da General Muhammad Hamdan Dagalo suka sanya wa hannu tare da shugabannin rundunonin tabbatar da yanci da canji ta bada babbar fa'ida ne kawai ba tare da cikakken bayani ba akan yadda kasar za ta koma kan turbar demokradiyya. An jinkirta wannan tsarin ne a watan Oktoba 2021 lokacin da Burhan ya hambarar da bangaren farar hula na gwamnatin haɗin kan Sudan tare da goyon bayan Dagalo. Masu zanga-zanga a Iran sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku daga jiya Litinin a wani bangare na jerin tarzoma sakamakon mutuwar wata 'yar kurdawa 'yar kasar Iran a watan Satumba da 'yan sandan tabbatar da da'ar kasar suka tsare. Masu zanga-zangar sun yi kira ga masu shaguna a fadin kasar da su rufe kasuwancinsu har zuwa ranar Laraba domin tilastawa gwamnati ta kawo sauye-sauye dokokinta. Bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta a jiya Litinin sun nuna shaguna a rufe a wuraren kasuwanci na garuruwa da dama da suka hada da Tehran, Karaj, Isfahan, Mashhad, Tabriz da Shiraz, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa kusan kashi uku na shagunan da aka rufe su a babbar kasuwar baje koli ta Tehran. Shaidu sun ce an girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sosai a jiya Litinin a tsakiyar birnin Tehran.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a kodayaushe za a iya jin mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Kwadai ke ta da wulakanci, ci ke shin ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin.
Fasore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai, mun samu ci gaba kuma an rage samun yawan sabani tsakanin manoma da makiyaya.
Wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na ɗan kabu-kabu bisa kan takardun da anka ce a fiddo a yi aiki da su.
Kowa ya ga dai halin yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su. Kamar in ka tashi daga Nijar za ka shiga Nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka. To amma abin muka gani da takardunka ma yayin da kina talaka walakanci.
Yau muna ɗauke ne da kashin farko na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Har ma ku ji irin tasirin da wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma ya yi wajen kawo sauyi a kan waɗannan batutuwa. A dakace mu.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta.
Madalla, masu ware a daidai lokacin da muke bankwana da wannan shekara ta 2022 shirin ƴan ƙasa da hukuma ya fara waiwaye tare da bitar wasu daga cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shekarar da take shudewa da kuma nazartar irin tasirin da shirin ya yi a wasu sassa na ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kalubalen bin doka da oda da kiyaye ka'idojin tuki a tsakanin ƴan acaɓa da yunkurin wanzar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma, kana da kuma korafin karɓar na goro daga masu ababen hawa na daga cikin batutuwan da muka kawo daga jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta 2022 da ke karewa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanni, wato Haruna Mamman Bako, na ɗauke da bitar waɗannan batutuwa da ma wasunsu a cikin wannan rahoto da ya haɗa wa shirin ƴan ƙasa da hukuma.
A garin birnin Kwannin jamhuriyar Nijar an gudanar da taruka da dama don neman warwarewa jama'a matsalar nan da ke nasaba da cin hanci da rashawa a cikin ƙasashen ECOWAS. Kasancewa garin na iyaka da tarayyar Najeriya, kuma a wannan lokacin hukumar halsiya ce mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta Nijar ta haɗa masu ruwa da tsaki game da wannan zancen, kamar yadda wakiliyar hukumar ta yi mini ƙari bayani a wannan lokacin.
Mariam Idi, Director din Department of Prevention a Alsia. Wannan taro abinda ya samu ke yin shi, kowa ya ga dai halin kamar yanzu talaka a doka nan Kwanni ka tashi za ka taya ko Nigeria ko za ka taya Abuja wajen nema. Ko ba nema ko kasuwanci kake, yayin da jami'an tsaro suke tattare mutane suna amsa kuɗi gare su. Alhali sai dai yawo ta ce kamar ƙasashen da ke kusan juna na cikin sai dai yawo ko na cikin Imuwa duk yanzu an zama guda. Kamar in ka tashi daga Nijar za ka shiga Nijeriya bai kai sai ka biya wani abu in kana da takardunka. To amma abin muka gani da takardunka ma yayin da kina talaka walakanci shine muka ga abin bai kamata muke zawa muka tara da su jami'an tsaron da su talakawa ko wakilan su da wakilan sarkin Kwanni da duk dai jama'a wanda suka dace ake ma mutane jawabi dan saboda a waye musu kan kowa ya kokari ya yi takardu in zai balaburu.
Su ma kungiyoyin fararen hulla su shiga a cikin wannan lamarin inda suka yi tattaki daga babban birnin Yamai domin gudanar tarukan waya kai a garin na birnin Kwanni game da wannan matsalar ta shige da fice da ke kawo walawala tsakanin ƴan ƙasa da hukumomin shige da fice na ƙasashen ECOWAS.
Sani Musa Garba, abin da yasa Tulil National sai dai yawo ta taimaka masu wayan gayan waran hulla su zo su sensibilize mutane saboda su gane da menene incin su a matsayin mutanen sai dai yawo. Ko wata ƙasa, ƙasa 15 duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin kasashen nan duka suna da inci su tai su dawo cikin wannan kasashen. Abu guda ne ake tambaye su shine takardu a bar shi huce.
Daya daga cikin ma abuta wannan shirin na ƴan ƙasa da hukuma a garin birnin Kwanni ya ce lalle shirin yayi tasiri sosai wajen samun sauki game da matsalar shige da fice a kasashen ECOWAS.
Tunana Alai Salisu, wanda aka yi sani da Salisu mai albasa, kuma baya da haka nan ina kwansaye na da da'ira birnin Kwanni. To game da wannan shiri da Amerika taka yi na dan kasa da hukuma, gaskiya an samu ƙari sosai da sosai, an ci gaba sosai habban da baka zato. Domin me? Domin kaga misali yanzu nan idan ka diba mu da annan bakin iyaka da mu da Najeriya, alhamdulillah gaskiya dangance da haduwa wadda aka yi magabatan mu da su magabatan su na can, kaga ta fannin haka nan mun samu ci gaba saboda ire-iren dukkan laza wannan wadda ake nan ana taima jama'a. To gaskiya ana haduwa suna tattauna, mu nan na kan koken mu, su kuma na can suna faɗin nasu. To abubuwan gaskiya in Allah ya yarda suna nan suna ci gaba da sauƙaƙa.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai kaga an more yanci.
A wani batun da shirin ya yadi ya fitila a garin na birnin Kwanni shi ne bin doka da oda tsakanin mahukumta da ɗan acaba, inda ma a baya-bayan nan hukumomin suka hito da dokar kowane ɗan acaba da ma sauran masu ababen hawa, manya da ƙanƙana da masu adaidaita sahu, da su bi ƙa'idodi. Kakakin ƙungiyar 'yan kabu-kabu ta birnin Kwanni mai suna Arzika ya ce shirin na muryar Amurka ya yi tasiri sosai a wannan fannin.
Lalle bisa ga shiri na ɗan ƙasa da hukuma, lalle alhamdulillah, saboda ita ko ba komai mutanen mu gurgurdu alhamdulillah mun tabbatar da sun fara gane meye matsayin hukuma, meye nasu matsayi, saboda kullun har gobe duk duniya in kai matsayin ka na dan kasa baka iya ka gane matsayin hukuma ba, kuma ka bata matsayin nan nata, to ko akwai matsala ko ba komai. Ai kashi mutane dama zo an yi magana awu, wanda duk Allah sa yake da halin kai kana ganin suna taya suyu, saboda mi sun san cewa lalle abin nan ba su kade bane.
Wani daga cikin ɗan kabu-kabu na birnin Kwanni ya bawa wannan shirin da yace ya kabo su gabin hanyar doka da oda.
Wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma ya kawo mana canji akan aikin da muke yi na ɗan kabu-kabu, bisa kan takardun da anka ce a fiddo ayi aiki da su. Tunda Allah ya sa aka fiddo wannan tsarin, mun gane abinda hukuma take nufi akan, bisa kan cewa mu musan kan aikin da muke yi, kuma su ma su san aikin da muke yi, yadda akan aikin da muke yi ba za mu samu wani matsala ba.
Game da abin da ya shafi matsalar nan da ke ɗaukar hankalin hukumomi a jamhuriyar Nijar a irin wannan lokacin na bayan damar shekara ta manoma da makiyaya, gwamnan jihar Dawa Isa Musa ne da kansa ya ja hankalin ɓangarorin guda biyu da su bar ɗaukar doka a hannun su.
In kai manomi ne an ka cuta ma, ga ya ma mai gari ka ga masarki a ji a diba, wane ne ya bana abu dushi diba bana, menene ta kamata ya zamanto an biya a biya ka, babu faɗa. Bar ɗaukar sanda ko wani takobi don saboda dami bai da mutum ba, haka bisa ba ta yi rayin mutum ba, kenan don saboda fusa bai kamata a kashe mutum ba, koko don saboda dami.
Wannan ya sa an yi wata ganawa tsakanin hukumomi na jihar Tawa da manoma da makiyayan don rigakafin abubuwar hatsura tsakanin ɓangarorin guda biyu.
Mun ka zo nan Tawa gurin gwamnan jiha mu tun karo hukuma su ta yi su diba muna can inda wurin ya mace, duk wurin da ya kamata a hidda tun da haƙi ya kai, kenan ana iya a girbe shi a sare a samu wurin da za a shigo a yi bai, bisa shi su samu in an kai bai su hita su kama wurin da ba a noma ba.
A cewar wani ma'abucin shirin na ɗan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka, wannan matsalar ta manoma da makiyaya an samu sauƙin ta sosai tun lokacin da gidan rediyon na Amurka shiga wannan maganar, ko ba a samu yanda ake so ba, ya ce dai an gurgusa daga inda an ka hito sosai.
Sunana Habibu Mai Gujiya. Wannan shiri gaskiya ya kawo gyara sosai, an samu ci gaba, kuma an rage samun yawan saɓani tsakanin manoma da makiyaya, ana fahimtar juna matuƙa sosai yanzu. Lalle ba a ce an samu biyan bukata 100%, amma dai gaskiya kin kashi 100 dai an samu kashi 80, tunda dai ba a ce babu, amma dai abin da gaskiya ba kamar shekarun baya ba.
Waɗannan matakan da hukumomi da al'umma suka sha ɗauka biyo bayan janyo hankalin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na sashen Hausa na muryar Amurka gabatar a wannan shekara, ya sa cewa lalle mutane na bibiyar gidajen rediyo sau da ƙafa a kowane mataki a ƙasashe kamar jamhuriyar Nijar.
To madalla masu saurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu
za ku ji mu dauke da kashi na biyu na bitar batutuwan da kuka ji a wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma cikin shekarar da muke ban kwana da ita ta 2022 yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa
madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan Niger
zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info wace ta ruwaito cewa Yanci ranar Afirka na taka rawar gani wajen samar da abubuwan ci gaban wannan nahiya kamar yadda abin ya bayyana a rahoton Bankin Duniya na baya-bayan nan wanda ya kididdige gudunmuwar yanci rani a tafiyar kasashen su daban-daban Jaridar ta ce Bankin Duniya ya ce duk da irin kalubalen da duniya ke fama da su yanci rani sun yi nasarar tura miliyar ko kuma biliyan 626 na dalar Amurka zuwa kasashensu na asali a tsawon shekarar nan ta 2022 abinda ke nufin kudaden da yanci ranin asalin kasashe masu raunin tattalin arziki ke turawa gida wata babbar hanya ce ta baiwa jama'a damar lumfasawa jaridar Le Sahel na cewa shugaba Mohamed Bazoum ya buƙaci ƙasar Italiya da sauran takwarorinta na nahiyar turai su dage da zuba jari a kasashen Afirka a matsayin wata hanyar samar da ci gaban nahiyar jaridar ta ce shugaban na Niger wanda ya halarci taron tuntuba na Dialogue Mediterranee da ke tattara kasashen gabar kogin Mediterranee a ƙarshen mako ya ce ya kamata a cire dukkan wani shamaki a tsakanin Italiya da Niger ko kuma tsakanin kasashen Afirka da nahiyar turai waɗanda ya cancanta a ce a yau an kai matsayin da za su zuba makudan kudade domin karfafa ayyuka a fannoni irin su noma da sarrafa abinci da makamashi da ilimi mai zurfi da hanyoyi da harkokin wayar sadarwa jaridar Niger Inter Hebdo ta ce hukumomin shari'a sun tabbatar da shirin soma shari'ar manyan keskes din da ke haifar da cece kuce a tsakanin jama'ar Niger cikin su har da harkallar nan ta Affaire Trésor National wacce a ƙarƙashin ta ake zargin ibu karage da wawure dubban miliyoyin sefa da ya fitar daga asusun Betulmali ta barauniyar hanya da ɗaya gefe harkar nan ta karkata akalar biliyoyin sefa a kamfanin dillancin ma'adanai na ƙasa wato Sopamin jaridar Le Canard Enfiri ta ce Mon Petre ya bayyana a kewayen garin Arlit inda ya fara kwarara a gas a yadda abin ya zo cikin wani yanayi irin na bazata al'ummar Agadez cewa take manya fusata ne mafari kenan ya fara kullowa da kansa tamkar yana cewa talakawa ku zo ku ɗebi rabanku domin arzikin mai a ƙarƙashin ƙasar yankin arewacin Niger wani abu ne da aka jima ana ɓoyewa 'yan ƙasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
to da wannan kuma muka zo ga labarai amma wannan karan a takaice To a takaicen Maria Kolesnikova wata fitacciyar yar jam'iyyar adawa ta Belarus da take zaman daurin shekaru 11 a gidan yari saboda ta taimaka wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati amma yadda ita gidan yari bayan da aka yi mata tiyatar ciwon ciki inji mahaifinta a ranar Litinin Alexander Kolesnikov ya samu damar ziyarar yarsa na kusan mintuna 10 kuma ya same ta da raunin jiki amma tana cikin hayyacinta kuma har ma ta yi kokarin yin murmushi kamar yadda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press Fadar White House sai Allah wadai da sabbin hare-haren da Russia ta kai kan Ukraine tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Russia Vladimir Putin yayi Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznikov sun yi Allah wadai da wannan mummunan harin da Russia ta kai. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Makal. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.